الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى يومنا الخميس، يومنا الخميس wato 21 11 ga watan Ramadan a hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445, wanda ya daidai da 21 ga watan 3 miladiya 2024. Mun dawo domin dorawa tafsirin mu na Jalalaini da muke gabatarwa a wannan masallaci a cikin wannan wata mai albarka. Idan ba mu manta ba, jiya mun kwana karshen aya ta 35 cikin wannan sura mai albarka, suratul Hajji. A yau kuma insha Allah za mu dora kan aya ta 36. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani. Wal burna ja'alna halakum ala rama.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal burna ja'alna lakum min sha'airillahi lakum fiha khair. فَرَكُمْ سُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَابٌ فَإِذَا وَجَبَجْتُمُهَا فَكُلُمُ مِنْهَا وَعَلِيمُ الْقَانِئَ وَالْمَغْتَرْ كَذَلِكَ ذَكَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Ubangiji ya ce wato walbudna, in ba manta ba, jiya Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa walikulli ummatin ja'alna masakan. Kowaɗanne al'umma mun sa musu tsarin shari'ar su, yadda suke wato gudanar da shari'ar su. Annabi Musa alaihi salam da yazo da littafin At-Taura da tsarin hukunce-hukuncen da yake da ke wato hukunce-hukuncen shari'ar sa, babin tauhidi, duk annabawan nan abinda suka kira mutane abu ɗaya ne: kada ya ta'alla da kuma tsarkake masa bauta. Amma shari'a ta kowane annabi tana bambanta da kowane annabi, kamar yadda malamai suke cewa wai su annabawa wato duk mahaifinsu ɗaya ne, amma kuma kowa mahaifiyarsa daban. Ma'ana duk shari'ar su, duk kowane annabi in yazo yana kira akan tauhidi, to iri ɗaya da na kowane annabi ne. Ma'ana kada ya ta'alla da tsarkake masa bauta, amma kuma kowane annabi da irin shari'arsa. Saboda haka Annabi Musa da irin shari'arsa, Annabi Isa da irin nasa, shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin nasa. Annabi Musa tunda Allah ya aiko shi tun daga kansa har ya zuwa bayyana Annabi Isa, to hukuncen duk wanda ya musulunci ya yi hukunci ne da littafin At-Taura da shari'ar da take ciki. Haka kuma daga bayyanar Annabi Isa har ya zuwa bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya yi musulunci to ya yi a gargashin shari'ar Annabi Isa alaihi salam ne. Haka kuma da manzon Allah ya bayyana, shi ma tun daga nan kuma har tashin alkiyama, duk wanda zai musulunci to dole zai yi ne karkashin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Ubangiji yake cewa wato kowace al'umma mun sanya mata tsarin bin shari'a, mun musu haka ne: liyazkuru smallahi alama razaqahum min bahimatil an'am, domin su ambaci Allah bisa abinda Allah ya arzuta su wato na daga dabbobin ni'ima, wato wajen yi da su ibada wato da dabbobin ni'ima da Allah ya hore musu. To Ubangiji subhanahu wataala a bayan ya ja hankalin mutane wato akan kada ya ta'alla da miƙa wuya zuwa ga shari'ar Allah, da kuma wato har ma abin da Allah ya tanada masu kankan da kai, Allah ya ce su ne wanda in an ambaci Allah wajilar qulubuhum, zukatansu sukan ji raurawa saboda jin tsoron Allah, kuma sukan yi haƙuri bisa jaraban da Allah ya yi musu akan bin Allah. Sannan suna tsaye da sallah, sannan kuma suna ba da zakka, shine suna ciyarwa daga cikin abin da Allah ya arzuta su. Sai Allah ya ce walbuduna, ga kuma wato raquma. In an ce albudun jam'i ne na al-ibn, Allah ya ce walbuduna, har yanzu yana daga cikin ni'iman da Allah madaukakin sarki ya yi muku, shine ya halitta muku raquma Allah ya ce ja'alna halakum min sha'irillahi, Allah ya sanya muku raƙuma suna daga cikin alamomi wato da kuke gabatar da wato bautar Allah da su, wato alamomi na addinin Allah. Allah ya ce lakum fiha khairun, kuna da amfani mai yawa don gane da raƙumi a gidan duniya, sannan kuma a lahira kuma kuna da lada. Amfani daga cikin amfaninsa a gidan duniya, za ku hau, za ku yi tafiya, doguwar tafiya, za ku ɗauki kaya, sannan kuma za ku yanka ku ci, kuma wato gabatar da ibada da wannan raƙuman, wanda in kun je lahira kuma Allah zai ba ku lada. Allah ya ce to in kun zo za ku yi ibada da su, fazkuru smallahi alaiha sawafa, ku ambaci Allah wato akan raƙuman da za ku yi hadaya da su a lokacin suna tsaye akan kafafu uku. Dan as-sawafa, tsayawa akan kafa uku, shi raƙumi soke shi ake, ba yanka shi ake ba, ana soke shi ne. Yaya ake sukarsa? Akan ɗauki kafar hagun sai a ɗaure ta a jikin jikinsa, sai ya tsaya akan kafa uku, sai a soke laffarsa, shi ne wato tsakanin kafa da bulbulinsa, nan ne wato inda kamar wato nan ne tankinsa na jini. In an soka nan da nan jinin zai zube, sai kuma wato raƙumin sai ya faɗi. Saboda haka Ubangiji ya ce ku ambaci Allah, ma'ana ku yi niyyar yankansa ta hanyar sukansa wato sawafa a lokacin da yake tsaye kan kafa guda uku, shi ne qa'imatun ala salasi ma'qulatul yad al-yusra, da a ɗauki kafar hagun din a ɗaure ta a jikin wato jikin raƙumin, yadda suke in sun ɗaura mata igiya, wato sai ya zama sun doguwar igiya, sai a ɗaure kafar tsakiya, sai a ɗaure tsakiyar igiyar a jikin kafar raƙumin. Saboda haka nan gefen an bar wata, nan gefen an bar wata, sai a jefa wannan ta ƙasa, sai a ɗaga kafar, sai a ɗaure wato a jikin raƙumin. Saboda haka yana tsaye akan kafa uku, da an soke shi da yayi katar-katar faduwa zai yi. Shine Allah ya ce fa idza wajaba junubuha, idan wato ya faɗi ta gefensa, wajaba junubuha ma'ana shi raƙumin in zai faɗi dole ta gefe ɗaya zai faɗi, ko dai ta dama ko dai ta hagun. Allah sai yake cewa idan ya faɗi fa kulu minha, to ku ci daga ciki. Malamai suka ce ba wai ana nufin faduwar ce kare ba, idan ya mutu ne, bayan kun yi masa wannan suka sannan sai ya mutu, to sai ku ci. Kuma har yanzu wannan yana karantar da mu, wannan yana karantar da mu har yanzu, yankan dabba, idan an yanka dabba ba a fara fiɗa ta balle a ci sai ta mutu. Wannan yana da cikin abin da shari'a ta karantar. Komin gaggawar mai so ya yanka dabba, idan ya yanka ba a fara mata fiɗa wato sai ta mutu, ba ma fiɗa ba, hatta wankewa, don wannan jinin najasa ne wanda ya biyo wuka, damin masfo najasa ne, sai an bari jinin ya gama zuba ta mutu sannan a wanke. Malamai suka ce domin wanke ta kafin ta mutu yana daga cikin nau'in rashin tausayi. Allah kuma yana cewa inna Allah katabal ihsana ala kulli shay'in, Allah ya rubuta tausayi a komi, komi ana so ka tausaya masa, wato hatta dabba din ma ana bukatan wato ka tausaya mata. Idan ka yanka ta sai ka jira jinin ya gama zuba sannan sai ka wanke da ruwa. Malamai suka ce in mutum yana so ya gane wato wanke dabba a lokacin tana dare akwai ƙarin zafi sama da zafin yankanta, in ya ji sabon rauni ya zuba masa ruwa ya ji, lokacin da mutum ya ji sabon rauni ya zuba masa ruwa ya wanke ya ji da raunin nan zai zafi. To saboda haka kaga kenan, ashe kenan ka zuba ruwa ka fara wanke dabba, wannan nau'i ne na rashin tausayi, Allah ya hana. Balle kuma ka ce zaka mata fara fidata a lokacin ma tana dare, kaga wannan jini na najasar baka wanke shi ba, karshen ta in ka fara fida kuma ya koma cikin dabbar. Saboda haka wannan ana jira sai ta gama jinin ya gama tsiyayewa, dabba ta gama shure-shurenta ta mutu, sai kuma a wanke. To ita ma shi ma raƙumin haka ne. Allah ya ce fa idza wajaba junubuha, idan ta faɗi, ma'ana tafsirin shine in ta mutu, in ta faɗi ma'ana in ta mutu, Allah ya ce to fakulu minha, bayan kun fede kun wanke jini wato fakulu minha, sai ku ci in kuna so, watsi mulqani'a, ko kuma wato ku ciyar da wato alqani, mutumin da yake da qana'a shine mutumin da ba zai iya roƙa ba, mutumin da ba zai iya roƙa ba shine alqani. Can a baya muka ce a ciyar da ba'isal faqir, wanda yake mutumin da yake cikin tsananin talauci, yake cikin tsananin wato matsi. Amma anan sai Allah ya ce wa'ati mulqani'a, ku ciyar da alqani, mutumin da ba zai iya roƙa ba kuma yana da bukata, wal mu'tarra, da mutumin da zai iya roƙa. shine wato wanda zai ki asail ko almu'tad wanda zai iya roka shi da ya ji ya matsu zai fada kowa ya ji wani kuma yana cikin matsin ma amma ba zai iya magana ba to Allah ya ce duk wanda da ho ga ya cancanta ku bashi wato sai ku ciyar da shi kazalika misalin yadda muka hore muku raƙumi zaka hau zaka dauki kaya kai doguwar tafiya da shi sannan har yanzu zaka aikace da shi irin su noma irin su bayin ruwa a lambuna irin su ayyuka na wahala wanda ake iya yi za a yi da raƙumi Allah ya ce kuma muka ba ku dama kuke ci Allah ya ce sakarna halakum muka hore muku raƙumin za ku hau za kuma ku yanka in ba dan horewar mu ba inji Allah ba za ku iya ba kinan ba dan Allah ya hore raƙumi ba dan adam ba zai iya sarrafa shi ba to amma Allah sai ya karbe masa hankalin sa duk da girman jikin sa nan sai kaga yaro dan karamin yaro ko yar karamar yarinya ai shekara 5 tana jin raƙumi kuma yana binta tana jin raƙumi kuma yana binta kaga wannan horewa ne na Allah da yayi wato wa bayin sa domin su ji dadi kuma su gode masa Allah ya ce kazalika hakan nan dai yadda muka hore muku raƙumin za ku hau ku amfani da shi sakarna halakum muka hore muku shi la'allakum tashkurun ko kwa gode wa ni'imar mu wato dangane da wannan raƙumi ku imani na'am
lan yanala Allah duhuma wa la ima'uha walakin yanala kutaka bayani
na'am
kamalaka sakaha lakum
Na'am Ubangiji yake cewa lan yanala Allah duhumu ha wala dima'uha idan mutum ya yanka dabba layya yayi a dabbar suna ne ta hakika a dabbar hadaya ne ko kuma a dabba yanka kurin dan sadaka ko wace irin dabba ma ba raƙumi kade ba wanda ka yanka saboda neman lada a wajen Allah Allah ya ce to ka sani lan yanala Allah duhumuha naman dabbar nan baya zuwa samu Allah wala dima'uha jinin dabbar da kuka yanka baya zuwa samu Allah dama an kanka jinin a kasa zaka zubar da shi ka wanke dabbar ka ka dauke ta ka je ka fede ka cinye abunka saboda haka Allah ba abin da yake zuwa same shi na daga dabbar ku za ku yanka amma kuma ku cinye kayar ku amma kuma Allah ba ku lada to amma me yasa Allah yake ba ku lada Allah ya ce walakin yanaluhu taqwa minku tsoran Allah nan da kuka yanka dabbar da shi yake zuwa samu Allah kuma sai Allah ya muku sakayya akai ka yanka ragonka ranar layya ka fede ka cinye da iyalanka kuma Allah ya rubuta maka lada kaga wannan ai ni'ima ce akan ni'ima yasa addinin musulunci ta ko inan sa ni'ima ce ta ko inan sa yawa Allah ne ya baka arzikin sanan ya hore maka kasai dabbar ya kuma kiyaye maka dabbar har ranar layya ka kama kuma ka yanka kuma ka cinye kuma ya baka lada to kaga Allah kenan haka yake saboda bayi su yi masa godiya Allah yake cewa in ta uduni mata lalatu suwa idan da bawa zai zauna kirga ni'imar da Allah ya masa ba zai iya ba shine Allah ya ce lan yanala Allah duhumuha wala dima'uha Allah jinin naman dabban nan da jinin dabban nan la yarfa'an ilayhi ba sa dauka kowa zuwa gurin Allah walakin yanaluhu taqwa minkum tsoran da kuka yi wato da aiki mai kyau da kuka yi tsarkakekke da kyakkyawar niyya shi yake zuwa samu Allah Allah kuma sai ya ba ku lada kazalika hakan nan dai Ubangiji ya ce sakarna halakum muka dai hore muku wa'annan dabbobin ni'ima din wato litukabbirullah ala ma hadakum domin ku ambaci sunan Allah bisa abinda Allah ya shiryar da ku alamomin addinin sa lokacin layya ko kuma wato lokacin aikin haji dan duk lokuta ne da ake yin ambaton Allah za a je layya ana kabarbari in an dawo a layya ana kabarbari a zo kuma a yanka dabbobi ana kabarbari Allah ya muku wannan ne Allah ya ce litukabbirullah ala ma hadakum saboda ku yi ta ambaton Allah bisa wannan shiriya da Allah ya baku ya sanar da ku alamomin addinin sa da kuma abin da ya ba ku kai yanka a lokacin layya da kuma lokacin aikin haji wa bashirul musinin Ubangiji ya ce ka dai yiwa masu kadaita Allah albishir wato Allah zai ba su gidan aljanna bayan sun mutu na'am
inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu al-kawanin kafur
Ubangiji yake cewa wato inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ijewa mu'minai bace-bacen mushrikai gawa'il mushrikin bace-bacen mushrikai inna Allah la yuhibbu al-kawanin Allah baya son mutum wanda yake mai yawan ha'inci cikin amanar da Allah ya bashi kafurin mai yawan kafircewa ni'imar Allah su ne mushrikai wato malaka yake cewa wannan aya wato tana da munasaba da ayan da tazo a baya, da Allah yake cewa naman da kuka yanka da jinin dabba da kuka yanka baya zuwa samu Allah. Me yake samun Allah? Wato tsoron Allah da kuka layyar da shi. Saboda haka Allah ya hore muku dabba dan ku rika yawan ambaton Allah bisa shari'ar da Allah ya muku. Sai Allah yake cewa Ubangiji amma yana kawarwa ga mu'minai duk wani abin da yake wato bace-bace ne na mushrikai, abin da shi mushrikai suke yi wato na canfa-canfe da yin shirka. Wato idan suka yanka, in aka yanka wa gunki dabba, akan dauki jinin sai a shafa wa gunki, a dauki jinin a shafa wa gunki, sai a ce shi gunkin jinin yake so. A ga wannan wawita da hankalin mabiyansu suke, sai su dauke naman safi da shi gida cinye, amma jinin tsaf za a cire shi a zo duk a wanke gumakan da jinin, a ce shi gunki yayi magana zai sha jini, dole a bashi a rika bi ana kakkado a masu dabbobi cewa bahira za ta sha menene sunan gumakan nasu, lata, uzza, manata da sauransu, wa'annan su bahira su sa'iba, wato dabbobin suke canfawa. Sai a ce wannan dabbar ta gunki ne, kamar misalin dabbar da take aihuwar raƙumar da take aihuwar maza nan sai ta aihu mace, to sai a ce wannan matar kuma ta gunki ce, ko kuma tana aihuwar mata nan sai ta aihu namiji, sai a ce to wannan namijin na gunki ne, ko kuma wadda ita kuma ba ta aihuwa ba juya, saboda haka sai a ce wannan ita ma an yi bakantanta a gunki. To irin wayannan ne lokacin da suke so su ci naman sai ce gunki yana so ya sha jini, yawa, saboda haka sai a yanka sai su tsauke naman su cinye su da kuma jinin zai shafa a jikin gunki. To wannan shine gawa'ilul mushrikin, abinda su mushrikai suke yi wato saboda wato itikadin cewa gunki yana da wani tasiri. To sai Allah yake cewa inna Allaha yudafiu anil ladzina amanu, Allah yana kautarwa ga mu'minai irin wannan bace-bace na mushrikai. Shi yasa ma Allah yace in sun yi yankan su zubar da jinin a ƙasa, sannan su dau naman su cinye. Shi yasa jinin ma aka ce jinin ma najasa ne, kar ma ka tara. Hatta mutanen da suke daukan jini na ragon layya ko kuma ragon da aka yanka a masallacin Idi su ce wai yana maganin jiri, aka ce wannan Allah bai ya saka warakar mutane cikin abin da Allah ya haramta musu. Haka manzon Allah ya fada, ce Ubangiji bai ya sa warakar ku cikin abin da ya haramta muku, saboda haka wannan kuskure ne shi ma. Yawwa, wannan jini najasa ne, kuma ba a magani da najasa, kamar yadda mutane suke karanta qul huwallahu a jikin kashin awaki suna maganin habu, suna turare wa maganin habu, wannan shi ma bai dace ba. Ayan alqur'ani ba a karanta ta a jikin najasa, ba a karanta ta a jikin najasa. Allah bai sa warakar wannan al'umma a jikin abin da ya haramta mata ba, indai Allah ya haramta abu to bai saka kuma warakar mutane a jikinsa ba, saboda haka wato haramun ne. Ubangiji yake cewa inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin, Allah baya san mutane masu kutsawa, wato cikin amanonin da ya ba su kafurin mutane masu kafirce yawan ni'imominsa, wato su ne mushrikai, ma'ana dai zai musu wato azaba. Uzina Ubangiji yake cewa wato uzina lillazina amanu, uzina lillazina yuqataluna, Allah ya yi izini a mu'minai wato waɗanda za su yaƙi a kan su je su yaƙin, bi annahum zulimu, domin an cuce su. Malam ya ce ai ba da annaha anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nifin wa sab'ina aya, da ana zaune a Makka, duk sanda zalunci yayi yawa wa sahabban manzon Allah sukan koka, ya rasulullah a bamu dama mu ma mu je mu dauki fansa, a bamu dama mu dauki fansa akan irin abin da ake mana yanzu, ma mun fara yawan da bai kamata ana mana wani abin da ake mana ba. Manzon Allah zai ce Ubangiji ya ce kufu aidiyakum wa aqimu sala, ku kame hannayenku kure ku je ku yi ta sallah, da yake ana gina ruhinsu, saboda abin da za su tunkara wato matsala ce wadda ba ta Makka kade ba, saboda haka ake so a gina al'umma wadda za ta tunkari wato kafiran duniya gaba daya. Shi yasa aya 70 da wani ba aka saukar, ana ba su hakuri, in sun hankalinsu ya tashi Allah ce ku yi hakuri dai. Wato wannan cewa su mushrikan Makka sun kasance suna zaluntar sahabban manzon Allah, suna azabtar da su, in sun kai masa kuka sai ya ce musu izbiru fa inni lam umar bi qitalin, kun yi hakuri ni ba a yi min umarni na je ne yaƙi ba hatta hajar rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah ya hijira wato ya koma maka fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya ai wannan ma kaga ba kullun an ce su je su yaƙi ba ne ai saboda an zalunce su ne su je su wato su dauki damuwa ne Allah ya ce an musu izini ma'ana ba yanzu izini aka yi musu yawa kuma Allah anan sai ya musu alƙawari cewa zai taimake su kenan sai malai yake cewa wato ubangiji ya saukar da wannan ayar wannan aya a lokacin da aka saukar da shi ta zama kamar idi ne wa al'ummar musulmi saboda mi saboda a cikin ayar Allah ya ce wa inna Allah ala nasrin da qadir Allah kuma yana da iko ya taimaka musu Allah yana da iko ya taimaka musu saboda haka kaga kenan ayan ta koro wato alƙawarin da Allah ya yi wa mu'minai zai taimake su wato kamar Allah ya ce ku je duk inda aka taba ku kar ku bari ku je ku dauki fansamun ko za mu taimaka muku Allah ya ce uzina an yi izini lil ladzina yuqataluna ga mu'minai wato da ake yakar su bi annahu wato su je su rama bi annahu zulmu domin an zalunce su kafirai suna zalunta su wa inna Allaha ala nasrim la qadir Allah yana da iko kuma ya taimaka musu wato kuma zai taimaka musu ladzina ukhriju
ladzina ukhriju min
Allah ya ce walaula daf'ullahin nasa ko difawa wata kira'a ba dan ubangiji yana ije waɗansu mutane wato ba'dahum bi ba'din shashe da shashe ba Allah in ya ga dama sai ya kawo kafiri wato sai ya ije azzalumai kamar yadda buktu nasar wato ya zo ya yi wa mutane wato a baitul miqdisi da kafiri ne sannan su ma kafiran ne a baitul miqdisi da suka yi zalunci Allah kuma ya aiko buktu nasar ya zo ya ta kashe su so haka ubangiji yake yi wato idan wasu mutane suna suka kaf wato kafa zalunci a bayan kasa sai Allah ya aiko kowane irin mutane ma su yi maganin su wato ba dole sai mu'mine ba Allah yana yin wannan wato domin ya bada dama wato a wasu al'umman su ma su zo su rayu karkashin wato addinin su Allah ya ce walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd ba dan Allah yana ije shashe da shashe ba wato lahudimat ko lahudimat wa kai ta shididi ko kuma kai ta kafifi dude ne Allah ya ce lahudimat sawami'un da wato guraren bautar yahudu da ya rushe dan tunda ba za su bar waɗansu su yi bauta ba to su ma ba za a bar su yi bauta ba Allah ya ce wabiyun da kuma coci-coci irin na nasara wa salawatun da har yanzu coci-coci irin na yahudawa wato wanda suke in an ce salawat da yaren hebru ne ibraniya ne suke cewa sawami yawa su wa'ancan sawami'u wa'annan kuma sai su ce salawatu salawatu ba wannan masallaci bane yawa saboda haka once Allah ya ce la huddima sawami'un wa bi'un wa salawatun da an samu wato cocin yahudawa ya rushe da cocin nasara ya rushe da dai cocin yahudawa su ma ɗaya bangaren ya rushe wa masajid da ma masallatan na musulmi yawa in ba dan Allah yana kawowa ba wasu su maganin wasu ba to da ba za a bauta wa Allah ba wato da yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo kaga sai maganin mushrikan makka sai zama ana yi wa Allah bauta a masallaci mai alfirma zamanin sayyidina Umar shi kuma shi ya je ya yaki wato ya karbi masallacin Quds Baitul Miqdisi shi ya je ya karba duk da yake daga baya sun karba to haka Allah yake yau ya gusar da wayannan ya bada dama a wayannan gobe kuma ya gusar da wayannan ya bada dama a wayannan shine ubangiji yake cewa wato wa masajidu da masallace na musulmi yuzkaru fiya wanda ake ambatan sunan Allah yuzkaru fiya smullahi kathira wanda ake ambatan sunan Allah da yawa Allah dai yayi alƙawari wala yansurannallahu man yansuruhu Allah zai taimaka ma duk wanda ya taimaki addinin sa inna Allaha laqawiyyun aziz lalle ubangiji wato mai ƙarfi ne ga halittar sa azizun mabuwayi ne ma'ana babu wanda ke iya cin masa na'am
allazina makannahu lillahi aqamu salata wa atu zakata wa amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar wa lillahi aqibatul umur.
Ubangiji yake cewa nan kuna mai tsallake ba alladheena ukhriju min diyarihim bighayri haqqin ban kaban fasara ba manje ba oh ita karanta yanzu ah okay okay na'am ai ban iso nan ba ban iso can ba ayan cewa wa inna la ala nasrihim laqadir ko sai nace alladheena ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna lahu man fasarawa ai ban manta ba ubangiji yace alladheena ukhriju min diyarihim su mu'minan nan da Allah ya musu izini Allah ya musu izini su dauki fansa a gurin kafirai Allah yace su ne wadanda ukhriju min diyarihim aka fitar da su a gidajen su sabon manzon Allah da aka fito da su a Makka ban fadi wannan magana ba aka fito da su a Makka wato suka rinka sadadewa wannan ya fita da daddare wannan ya fita farkon dare wannan karshen dare wannan tsakiyar dare wannan sai an manta ya fice wannan sai ya tafi kamar gona ya wuce ta can wannan sai ya tafi kamar zai je wata ziyara wani kauye ya zagaye ta can ya sadade ya tafi Madina gurin manzon Allah je addini wa'annan an fitar da su a gidajen su bigai da haƙin ba tare da sun ci kowa komi ba tare da sun taba kowa ba ma'ana an fitar da su ba tare da haƙin su ba illa an ya kulu rabbuna lahu dalili kadai dan sun ce za su yi musulunci dan sun ce Allah ne ubangijinmu sun kadaita Allah to wannan kenan kaga an fitar da su a gidajen su ba tare da haƙin su ba sai Allah ya ce walaula dafullahi nas ba'dhum bi ba'd ai in ba dan ubangiji yana ije waɗansu mutane da waɗansu mutane ba da duk guraren bauta ya rushe lahuddi masawami'u wa bi'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismu llahi katira har masallatan ma sai su rushe wannan ka'ida ne na ubangiji haka yake yau ya ba wa'annan nasara gobe ya ba wa'annan nasara yace watilkal ayyamu nudawilu habainan nasi haka na kwanaki a gidan duniya Allah yake jujjuya su gobe ya ba kafiri nasara kamar da aka ba buktu nasara yanzu ya kakkashe yan bani Isra'ila haka kuma wataran aba wani hatta zuwan hitilar duniya malamai suka ce yana daga cikin irin abin da usulumin da ubangiji yake a lokacin hitilar da yazo ya samu ya samu Amerikawa ya musu kisan kiyashi saboda haka ubangiji yake aikowa wani ya bashi karfi ya zo kuma ya kakkashe wanda suke zalunci a wannan lokacin shi ma daga bayan ya zo ya asa zalunci Allah shi ma turo wani shi ma tule shi to haka Allah yake wato yake zantar da sunnarsa a bayan kasa sai dai waye yake yin abu wanda yake da taimakon Allah a ciki wanda zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa shine wanda yake mu'mini shi yasa Allah ya ce wa rasulallahu man yansuruhu Allah na taimakon wanda ya taimaki addinin sa inna lillahi la qawiyyun aziz ubangiji wato mai karfi ne kuma mabuwaye ne shine su mu'minan da Allah zai taimake su sune allazina in makkanahum fil ard wanda muka ba su nasara a bayan kasa wato suka yi nasara a wajen wato yaki suka kafa daula aqamu salata za su tsaye da sallah kuma za su yi umurni a tsaye da sallah wa atu zakata za su bada zakka kuma za su yi umurni a bada zakka wa amaru bil ma'rufi za su yi umurni da kyakkyawan aiki a cikin al'umma wa nahau anil munkari za kuma su hana wato mummunan aiki wayannan kaga shugabanni na kwarai kenan Allah ya ce wallahi aqibatul umur karshen al'amura dai ko mai kyan ko mara kyau karshen sa dai kowanne zuwa ga Allah zai koma Allah kuma zai wato sakayya a kayan sa ranar lahira na'am
wa iyyu kazimuka faqad kazzabat qablahu qawmuhum wa wasamun
na'am
wa qawm ibrahim wa qawm lut
na'am
wa ashabu madyan wa qusima musa fa amantu bi kayyidin summa katubum fa kayfa kana liki
ubangiji yace wato ana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri Allah ya ce wa in yukadzibuka idan mutanen Makka sun ƙaryata ka ya Muhammadu kai hakuri ba kai kadi aka fara ƙaryatawa ba faqar kazzabar qawlahum qawmu nuhin ai kafin mutanen Makka ma mutanen annabi Nuhu ma sun ƙaryata annabi Nuhu Allah ya ce sun ƙaryata annabi Nuhu wa Adun wato Adawa ma sun ƙaryata annabin su shine annabi Hud wa Samud Samudawa ma sun ƙaryata annabin su shine annabi Salihu wa qawmu Ibrahim mutanen annabi Ibrahim sun kare tashi, wa qaumul lutin mutanen annabi Lut sun kare tashi, wa ashabul madyan sune mutanen annabi Shu'aibu su ma sun kare ta annabin su. Allah ya ce wa kuziba Musa, Musa ma kare tashi. Kaga kenan ashe ba annabi shi kare, wato kafirai su kare ta ba shine wato. Amma shi annabi Musa kiftawa ne su kare tashi, ba ƴan bani Isra'ila mutanen sa ba. Duk waɗannan sun kare ta manzannin su, saboda haka falaka uswatun bihim, kai ma kai hakuri yadda waɗancan su ma wato suka yi hakuri. Allah ya ce fa amlaytu lil ladina kafaru, mun yi wato jinkiri, mun yi istidraji a kafirai, shine mun jinkirta musu da hakurin saukar azaba, su ma'akasu daga baya kuma muka danke su da azaba. Fa kaifa kana nakiriya, kaga damkan mu in mun damka, wato ubangiji in ya damka wato ba mai kwacewa. Na'am.
Kada ayin yin gariyaci na halakana wani a tsari mafi zanya kawai a zaɓu rushewa wa biyu a talatin makasarin mashi.
Ubangiji ya ce wato fakaifa kana nakir, ya kaga inkari na, wato inkari na akan abin da suke aikatawa a kansu. Sun karyata annabawa da muka aiko, mu kuma wato mun halakar da su. Allah ya ce fakaifa min karyatin, sau da yawa daga cikin alkariya, ma'ana an kira alkariya kullum mutanen alkariya ake nufi, da yawa daga cikin alkariya a halaktuha, Allah ya ce na halakar da ita, ko kuma a wata kirar a halaknaha, muka halakar da ita. Wahiyar zalimatun, wannan alkariya ta cuci kanta da kafirci. Allah ya ce fahiyar kawuyatun, in ka je za ka ganta kawuyatun a rushe, ala urushiya ta faɗi wato akan rufinta ta faɗi, alkariyar ta zama kufayi, duk gine-ginen sun rushe. Allah ya ce wa bi'irin mu'attalatin, ga rijiyoyi an tafi an bar su duk sun lalace, wa kasarin mashid, ga manya-manyan benaye da manya-manyan katangu, mashidin an ɗaukaka su gaba ɗaya, mutanen da suke cikin su kuwa sun mutu babu kowa a ciki. Allah ya ce to tahuman su gani, su mutanen Makka da suke kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam, su tafi su gani mana. Ai alkariyar Adawa akan hanyar su ne ta zuwa Sham, alkariyar Samud akan hanyar su ne na zuwa Siriya, su tahuma na su gani, shi yasa ya ce a falame su rufe lardi.
A falame su rufe lardi, ba ta kuna da hundu yurin ya ake nuna biya a wazan ya suna hundu da biya.
Na'am.
Ba ina za ta aban na busa, ba na yin ta aban kuru da ke fi su
rufe. Ubangiji ya ce a falame su rufe, me yasa su kafiran Makka da sauran kafirai ba za su yi tafiya a cikin ƙasa ba ne? Wato su tafi ladda cikin ƙasa, mana fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, wato dan wato su samu in sun je sun ga abin da ya faru, ai kaga za su yi amfani da hankalinsu su kalli abin da Ubangiji ya wa kafiran da suka musanta annabawansu. Kaga kenan sai Allah ya ce fatakuna lahum qulubun, wato fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sai ya zama sun samu wato hankali da za su gane cewa to ashe akwai illa wajen ƙaryata manzo sakamakon bayya zuwa wa al'umma da daɗi. Kenan kaga sun samu hankali, shine za su ga abin da Allah ya saukarwa wanda suka ƙaryata manzanninsu, wato fatakuna lahum qulubun, sai kuma su samu wato hankali yaqiluna biha, wanda za su hankalta. Au azanun, ko kuma su shiga duniya, in ma ba su gani da idanunsu ba za su tsinki labari. Azanun shine za su ji labari, ya sumuna bihi, wanda za su ji, za su ji labarin ai Allah ya aiko annabi kaza wa mutane kaza sun kare tashi, Allah ya halakar da su. Allah ya aiko annabi kaza wa mutane kaza sun kare tashi, Allah ya halakar da su. Akwai labari na kunne ya girme kaka, wanda wato za su ji, za su ji labarin ƙaryata manzanni da kuma wato halakar da mutane da rusa gidajensu, su dauki darasi. Allah ya ce fa inna halata amal absaru, ita wannan kissa da muke bayarwa, wato idaniya ba ta iya amfani da wato ganewa, ido dan ya ga abu ma in zuciya ba ta kudirce abin nan ba, ido ba zai iya hankaltar komai ba. Yawwa, haka na kuma kunne, ko da zai ji abu, in dai zuciya wato ba ta hankalci abin ba, kunnen ba zai iya hankaltar komai ba. Wani lokacin za ka ga mutum ana kiransa yana ji, amma tunda hankalinsa bai yi gurin ba, sai ka ga ya wuce. Wani lokacin kuma mutum yana kallo da idanunsa, ido biyu, sai ya wuce inda zai ji shi, saboda hankalin baya tare da kallon lokacin. To idan hankali baya tare da kallo, hankali baya tare da ji, to jin da idan duba za su yi amfani ba. Shi yasa Allah ya ce fa innaha la ta'malu al-absaru, magannan ba sa amfani, walakin ta'malu qulubul lati fi sudur, zuciya da take cikin kirji ita take amfani wajen hankalta abu mai kyau da kuma hankaltan wato abu mara kyau. Wato shine su tafi cikin duniya ma, su je su ga abin da Allah madaukakin sarki ya kafiran baya, wajen halaka su da sai kareta manzani, to sai in sun gani zuciya ta kalla, to sai ya musu amfani, ko su je cikin duniya su ji labare mi Allah aikata da kafiran baya, in sun ji labaran suka hada da kuma tunani a zuciya, sai kuma wato jin labarin sai ya musu amfani. Kenan wato in dai zuciya ba ta tasiri ba, to ido da kunne kuma ba zai ta tasiri ba. Wayastajilunaka Ubangiji ya ce wayastajilunaka, kafirai suna gaggauta maka bil azabi da zuwan azaba, ai kullun ce maka suke fatina bi mata iduna, kawo mana abin da kai mana alƙawarin man in kunta mina sadiqin, in gaskiya kake, kullun gurun su shine aka musu azabar. Sau da yawa kafiri zai ji alƙur'ani ma yace Allahumma in kana haza huwal haqu famtir alaina hijaratan mina sama'i, haka an yake ko cewa Ubangiji in wannan alƙur'anin gaskiya ne daga wajenka yake, maimako addu'a fa yake ya nemi shirye Allah, in wannan alƙur'anin gaskiya ne daga wajenka yake, to me ya kamata yace Allah ka shirye da mu mu gane. Amma wai tsabar kafirci sai yace Ubangiji in wannan alƙur'ani da Muhammad yake karantawa da gaskiya ne daga gurin ke, kai mana ruwan tsakonkwani daga sama, kai mana ruwan dutsuna, ko ka zo mana da azaba mai zadi. Wai tsabar kurin irin shi ya kafirce wa alƙur'ani ne, sai idan sai ya rufe sai yake yi wa kansa barar addu'a, barar azaba, sai yake yi wa kansa barar musiba ta sauka ta same shi. Allah ya ce wa yastajilunaka, wato bil azabi, suna gaggauta maka da saukar azaba. Allah ya ce walan yukarfallahu wa'adahu, amma gaggawa suka yi, Allah bai ya saba alƙawari, ba dai azaba suke so ta same su ba, to su sani Allah bai ya saba alƙawari. Mun gane ko, Allah bai ya saba alƙawari wajen saukar da azaba, wato ai ya taba saukar musu ma a ranar yakin Badar, a duniya ma ya dan gaggauta musu, inda aka kashe mutum 70 sannan aka ribace mutum 70, to amma kuma wannan azaba ta wucin gadi ne a ta gidan duniya. Yawwa Allah da yace lalle Allah ne bai ya saba alƙawari, to amma za a yi musu izina. Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna, menene suke gaggawa, za a je lahira, ranar da azaba za ta same su a ranan da wuni ɗaya na lahira. Allah ya ce a wajen Ubangijinka a ranakun lahira ka alfi sanatin mimma ta'uduna, daidai yake da shekara 1000 cikin kwanakinku na duniya, wuni ɗaya na lahira daidai yake da shekara 1000. Abu Huraira ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne Imam Muslim fita, yake cewa manzon Allah ya ce talakawa a ranar lahira za su shiga aljanna a rabin yini kafin masu kuɗi su shiga, ma'ana idan talakawa suka shiga aljanna a sabon farko, masu kuɗi kuma sai 12 na rana. In misalin talakawa aka kai su gidan aljanna karfe 6 na safe, to sai 12 na rana, sai ya ce 12 na ranan nan fa shekara 500 ne, daga karfe 6 zuwa 12 na ranan nan, saboda haka sai talakawa su shiga aljanna da shekara 500 kafin masu kuɗi su shiga aljanna. To kaga wannan kuma su shiga aljanna akai magana, saboda haka shi yasa Ubangiji yake cewa a kafirai ku daina gaggawa azaba ta sauka, domin me yace walan yukulifallahu wa'adahu, Allah bai ya saba alƙawarinsa, ayya Allah bai ya taba saba alƙawari, sai yace zai cika muku alƙawari, kuma za a cika muku alƙawarin a ranar da wuni ɗaya daidai yake da shekara 1000, wato a shekarunku na duniya, mai mata uduna, shekarun da kuka saba kirgawa a nan gidan duniya, ka alfi sanatin mai mata uduna, kamar shekara 1000 a cikin wato kwanakinku na duniya. Saboda haka kaga kenan, ashe babu buƙatar gaggawa mutum ya nemi shiriya a wajen Allah maɗaukakin sarki, amma ba buƙatar gaggawa. Saboda haka Ubangiji yake cewa wa ka'ayyin min qaryatin ka kanta,
wa ka'ayyin min qaryati nablaytu laha wa hiya zalimatun thumma rattuha wa ilayya al-masir.
Ubangiji yace wa ka'ayyin min qaryati, sau da yawa daga cikin alƙaryu ana nufin mutanen alƙarya. Allah yace amlaytu laha, ne musu jinkiri, wa hiya zalimatun, alhali kuma sun cuci kansu da kafirci, suna kafircin, amma he muka jinkirta musu, muka ba su dama, wato suka cika littattafansu da sabon Allah, Allah ya basu duk abin da yake nema na ci gaba, ya basu kudi, ya basu lafiya, ya basu mulki, ya basu fara'a, ya basu komi, ya kuma zaunar musu da duniyar ma lafiya tana zaune. Don ai babu tashin hankali, ko Allah ya baka komi kuma in ya zama duniyar ba ta zaune lafiya, a kaga babu jin dadin abin da kake. To amma Allah ya zauna musu da duniyar lafiya, ya zama sun shimfida abin da suke so, dukkan irin nau'in kafirci da sabo sun shimfida shi a duniya suna yi. Allah ya ce na jinkirta musu ne musu istidraji su ma'akastuha, daga baya kuma sai na danke su wa ilayil masir, sani dai makoma gare mu take, a lalle kowa gyara aikinsa domin makoma wato gare mu take, kuma duk wanda ya dawo ya zo ya same mu za mu saka mata masa da abin da ya aikata. Na'am.
Ya ayyuhan nas innama alakum nadhirun mubin.
Na'am.
Alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
Ubangiji yace qul ya ayyuhan nas, gaya musu ya ku mutane, innama ana lakum nadhirun mubin, ni mai gargadi ne a gare ku kuma mabayyanin gargadi. Wa ma'ana wa ana bashirul lil mu'minin, ni ina gargadi ga kafirai, ina yi wa mu'minai kuma wato albishir. Falladhina amanu wa amilus salihati, ku sani wanda suka yi imani, wato suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau, lahum maghfiratun, su suna da gafara daga zunubansu, wa rizqun karim, suna da kuma arziki wanda yake mai karimci, arziki wanda yake mai girma, shine wato arzikin gidan aljanna. Walladhina sa'u fi ayatina,
walladhina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim.
To bangiji yace walladhina sa'u fi ayatina, kaga wadanda suka tafi wajen iyo ayoyin mu batanci, inji ubangiji, suka tafi suna bata alqur'anin mu. Allah ya ce mu'ajizina, wai suna ganin kamar za su tsere mana, wato suna ganin kamar za su tsere mana, sun ki bin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wato suna jinkirtar da mutane game da yi wa annabi biyayya, ko kuma wato yin imani da alqur'ani. Allah ya ce ulaika ashabul jahimi, to lalle ba su gajiya mana ba wajen damkarsu, lalle wa'annan su ne ma'abuta wato ta jahimiya, ma'ana ailana wato ai mu'ajizina musabiqina lana, suna kama za su tsere mana, wato lana ayyuzununa an yafutana, suna zato yazununa an yafutana, suna zato za su tsere mana, bi inkarihimul ba'su wal iqabi, wadan suna musun ba za a tashin alkiyama ba, suna nufin ba za a yi azaba ba. Saboda haka shi yasa suke cewa idan ma an yi tashin alkiyama, to yadda suka tashi mawadata, masu mulki, masu kudi, masu fada'aji a duniya a lahira ma haka za su tashi, har suke da awa in wani ya zo ya tambayi wani bashin sa, yace ba kuna cewa za a tashin alkiyama, kamar in tara alkiyamar a yadda nake mai kudi yanzu ma a Makka, to alkiyamar ma an tatsiya zan zama mai kudi, so haka zan biya ka bashin ka. To shine ubangiji yake cewa ulaika ashabul jahim, wa ina sune asalin yan wutar jahimiya, wato ita ce wutar jahannama. Na'am. Ubangiji ya ce wannan haƙuri ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin, mu taba aiko wani annabi wanda muka masa umarni ya zo ya isar da sako ba cikin jama'ar ka, wala nabiyin, ko kuma wani annabi wanda ma ba aiko shi ya isar da sakon ba, illa idza tamanna, face in yana karantawa mutane sakon ubangiji, alqa shaytanu fi umniyatihi, wato shaydan zai jefa waswasi wato a zuciyar mutane cikin abin da yake karanta musu, ba wai zai jefa waswasi a zuciyar annabin ba. Annabi ubangiji ya bashi isma ba maya a wajen aiko wato sauke sakon ubangiji. Yawa, duk da waɗansu malaman tafsiri sun tafi akan cewa wai karatun suka bata wa manzon Allah, amma dai gaskiya magana mafi an ce wannan magana bata inganta ba. Yawa, wannan magana bata inganta ba. Allah madaukakin sarki ba zai bada iko a shaydan ya rikita wahayin da Allah ya saukar wa manzon Allah ya gaya wa al'umma bayinsa ba. Saboda haka malamai suka ce fasan da yafi dacewa shine shaydan yana jefa waswasi a zukatan mutane, alqa shaydan fi umniyati, abin da ya karanta wa mutane ne daga sakon ubangiji, shaydan sai ya jefa musu waswasi. Saboda haka wato fayansaqullahu ma yulqi shaytan, sai Allah kuma ya bata abinda shedan ya jefa a zuciyar bayin nasa na daga wasu wasi summa yuhkimullahu ayati sana Allah sai hukunta ayoyin sai tabbatar da ayoyin sa wallahu alimun Allah masani ne da abinda shedan ya jefa na wasu wasi a zuciyar mutane hakimun Allah gwani ne wajen bata wannan abinda shedan din ya jefa na wasu wasi a zukatan mutane liyaja'ala
liyaja'ala ma yuri shaytanu fitnatan للذين في قلوبهم مرض فلقاسيت قلوبهم وإن الظالمين لفي شكاك بعيد
وليعلم الذين
أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
وبنجي يكي تيوا واتو liyaja'ala ubangiji yayi haka ne dan ya sanya mayuke shaytanu fitnatan abinda shaytan din zai jefa ya zama fitina lil ladina fi qulubihim maradun ga munafikai wadanda cikin zuciyarsu akwai ciwo na munafurci Allah ya sa wannan a munafikai sai ya tasiri a zukatansu Allah ya haka ne wayancan mu'mine ne da shaytan ya jefa musu waswasi sai Allah ya bata waswasin a zuciyarsu to amma da yake wayannan ko dama munafikai ne ba masu imani bane na gaskiya saboda haka sai Allah ya sanya abinda shaytan din ya jefa a zuciyarsu sai ya zama musu wato fitina wato sai suka zama sun shiga shakka dangane da alqur'ani wato kuma sun shiga hidima na munafurci wal qasiyat qulubuhum da kuma mushrikai wadanda sun zukatan su abushe suke game da karban wato gaskiya Allah ya ce wayannan zalimina lalle su kafirai kan ranar lahira lafi shikakin ba'idin suna cikin sabani manisanci game da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai domin wato ya wato domin su abinda suke gani cewa abinda suke kai shine gaskiya abinda annabi da mu'minai suke kai wato shine ƙarya wali alama alladhina utul ilma Allah ya ce mun yi haka ne domin su mu'minai wadanda Allah ba su ilimin tauhidi da ilimin alqur'ani su san annahul haqqu min rabbika cewa wannan alqur'anin gaskiya ne daga ubangijinka ya Muhammadu fayuminu bihi sai su imani da shi kuma su kare imani da shi fatukbita lahu qulubuhum sai zukatansu su samu nutsuwa wa inna laha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim lalle ubangiji yana shiryar da masu imani zuwa ga wato hanya madaidaiciya cewa wato hanyar addinin musulunci zukan duk abin da suka ji daga wajen Allah sai su ce kullu min indillahi sai su samu nutsuwa wato kuma su karbe shi wato da karfafawa kenan na'am
wala izal ladina kafaru dinu yatin minku hatta ta'tiyahum sa'atu bagatata aw yatiyahum adhabu yawmin aqim
ubangiji yace wala izal ladina kafaru fi miryatin su dai kafirai ba za su gushe ba fi miryatin minhu suna cikin sabani kullun game da alqur'ani saboda abinda shedan yake jefawa a zuciyarsu hatta ta'tiyahum sa'a ba za su gushe kan wannan kokwantan ba har alkiyama za ta zo musu bagatatan babu shiri ai wato lokacin mutuwarsu ko kuma lokacin tsewar alkiyama din awi ta'tiyahum al'azabu azabu yawmin aqim ko kuma wato azabar rana wato azabar ranar badar ita ce yawmin aqim bakarar rana ita ce wato da ake cewa ranar shi'unci ko Allah ya kawo musu iskar da ba mai barbaran dan itace ba mai zuwa da ruwan sama ba iska ba kararar iska ta azaba ko kuma Allah ya aiko musu wato rana irin ranar wato badar shine ai mala yace huwa yawm badarin la khaira fihi babu alkhairi ga kafirai ko kuma karihil aqim ba kararar iska allati la tati bi khairin wanda bata zuwa alkhairi ko kuma yawmul aqim wato ya zama ranar alkiyama ranar da rana ce gaba ɗayan ta babu wato dare a cikin ta Allah ya ce al-mulku yawma idhin lillahi
al-mulku yawma idhin lillahi yahkum bainahum alladhina amanu wa as-salihati fi jannatin na'im
a wannan ranar alkiyama din Allah ya ce al-mulku yawma idhin mulki na Allah ne wahdahu shi kadai al-mulku yawma idhin lillahi a ranar nan mulki na Allah ne shi kadai wato mulki nasa ne shi kadai ya hukuma bainahum zai kuma yi hukunci tsakanin wato mu'minai da kafirai wato da duk waɗanda suka zo wato tare da annabawansu falladina amanu wa amilu salihati wato dai lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau su kan a wannan rana fi jannatin na'im suna cikin wato aljanna ta ni'ima fadlan min Allah wannan falala ce daga wajen Allah ba dan wahalar aikin su ba na'am
walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika lahum 'adabun muhin
ubangiji yace walladina kafaru waɗanda kuma suka yi kafirci wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu fa ulai kalahum azabun muhin alana lahira suna da azaba wato ta walakanci. Na'am.
Wallazina hadaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa inna Allaha lahuwa khairur raziqin.
La yarzuqannahum.
Yarzuqannahum malakan yarzuquna wa inna Allaha alimun halim.
Ubangiji yace wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira fi sabilillahi dan dauka addinin Allah ma'ana suka yi wa manzon Allah da'a suka bi shi daga Makka zuwa Madina ko kuma daga kowane gari suka koma Madina wajen yi wa manzon Allah taffa su makutulu sannan sai aka kashe su a wajen yaki aw matu ko kuma ma suka mutu ma dai a gidajensu Allah ya ce la yarzuqannahumullahu allazi arzuta su rizqan hasanan arziki mai kyau shine arzikin gidan aljanna duk da cewa suna da bambanci da wanda ya mutu a gida da wanda ya mutu a wajen yaki amma yanzu abin da aka auna shine wato ma'aunin hijira dukkan su sun yi hijira sun bar gidajensu da arzikinsu da komai sun tafi Madina dan wato san Allah da manzo saboda haka Ubangiji sai ya saka musu da abin da kuma wato zai mai musu abin da wato suka bari shine Allah ya arzuta su rizqan hasanan arziki mai kyau shine gidan aljanna wa inna Allaha lalle Ubangiji da huwa khairur raziqin shine mafificin mai arzutawa domin shi yana bada sama da abin da mutum ya cancanta a bashi yawa Allah yana bada sama da abin da wato mutum ya cancanta shine abdul muti'ina shine mafificin wato mai bayarwa Allah ya ce mu musu haka ne la yudkilannahum murkalan dan mu shigar da su wani gurin shiga yardaunahu wanda za su yarda da shi shine aljanna wa inna Allaha alimu Allah ya san niyyar su halimu mai hakuri ne ga barin yin azaba wa kafirai zalika
na qul aqaba bi misli ma uqiba bihi summa ubiya alayhi la yansurannahu inna Allaha la afuwwun ghafurun
zalika
bi anna Allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa anna Allaha samii'un basir
ذلك
لأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكبير
Ubangiji yace zalika wannan abin da muka kissanta maka muka kissanta akan ka ya Muhammadu waman aqaba wato lamarin shine waman aqaba wato duk mutumin da ya ramuwa akai maka laifi sai kai ramuwa shine jaza minal mu'minina yayi ramuwa daga ku bangaren mu'minai bi misli ma uqiba bihi wato misalin abinda akai masa na laifi akai maka laifi sai karama to amma da karama baka wuce gona da iri ba bisa abinda karama shine waman aqaba wanda duk yayi sakayya daga bangaren mu'minai bi misli ma uqiba bihi misalin abinda kafirai suka yi masa na zalunci wato yayi yake su kamar da suka yake shi ko kuma yayi musu wani abinda suka yi masa summa bugi alaihi daga baya shi wanda aka rama a bakansa kuma sai ya dawo wato sai ya zalunci mana sai ya koma ya zalunci wato misalin mu'minai da aka fitar da su a gidajensu a kore su suka dawo Madina su ma da mutanen Makka suka taho daga Makka suka zo suka yake su a Badar Allah ya ba su nasara su kashe wasu su kame wasu suka tafi da su Madina su ba suka fitar da su a cikin gidajensu to kaga wannan sakayya ne wannan ko ba laifi bane dan Allah ce wai in an muku wa in aqabtum in an muku laifi fa uqibu bi misli ma uqibtum bihi in kun ta sakayya ku saka irin yadda aka yi muku Allah dai ba san zalunci ne in an mare ka kai ma kamarin mutum amma kar kuma mutum ya rabka maka mari kai ma ka rabka masa mari kuma ka dura masa ashar to kaga kai ka wuce gona da iri ko kuma ya mare ka kai ma ka mare shi kuma kawo kafa ka doke shi to yanzu kai kai zalunci yawa ko ya maka mari daya kai sai kai mar biyu to wannan duka zalunci ne in an maka dai kai in ya zage kai dura maka ashar misali ya zage mahaifinka to in ka tashi ka zage mahaifinsa kar kuma kai kuma ka tashi ka zage mahaifinsa da mahaifiyarsa to wannan ka wuce gona da iri shine Allah ya ce fa madina ta alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma ta'da alaikum, duk wanda ya muku ta'addi ya muku ta'addanci kuma ku yi masa amma irin yadda ya muku, irin yadda ya muku, yawa kar ku wuce gona da iri. Shine Allah yake cewa to idan waɗanda aka zalunce su suka rama zaluncin su suma bugi alai daga baya, kuma sai waɗanda aka yi damuwa akan su suka yi zalunce su, Allah ya ce to la yansurannahu Allah, Allah kuma zai taimaki wanda aka sake zaluntan nan. Yawa in ya hakuri ma Allah ya saka masa, amma ya daure kuma ya rama, to tunda ya rama shikenan, sai ka je inji kama ran nama dai ka shikenan. To amma yanzu ko sai ka dawo, kai yanzu ka ji haushi, ya za a yi ni na mareka? Amma ko ka manta kuma lokacin da ka mare ni, saboda haka sai ka kara. To yanzu ni in na bari Allah zai saka min kenan. Shine Allah ya ce la yansurannahu Allah, Allah zai taimaki wanda aka kara zalunta bayan an zalunce su rama kuma aka kara zalunta su. Inna Allaha la'afun, Allah dai mai rangwame ne a muminai, gafuru mai gafara ne, wato bisa abin da suka yi. Domin wannan ayan ta sauka a dalilin da su mutanen Makka suke cewa manzon Allah ya yaki a cikin wata mai alfurma ne, amma su sun manta sun yaki muminai a cikin wata mai alfurma. Saboda haka shi yasa Allah ya ce ashharul harami bi shahril harami wal hurumatu qisasun, idan ku kun yaki muminai a cikin wata mai alfurma, ai kuma kuna girmama wata mai alfurma, me yasa kuka je ku yake su? Saboda haka yadda kuke girmamawa haka su ma suke girmamawa, tunda kuka kauda kanku kuka yake su a wata mai alfurma, to su ma sun kauda kansu sun yake ku a wata mai alfurma, wannan daidai ne. Allah ya ce wal hurumatu qisasun, shi alfurma wato qisasun tsake, in ka kiyaye mutunci na ni ma sai kiyaye maka naka, amma ni ba za ka taba mutunci na kuma ni kace in kiyaye maka mutuncin ka ba. Yawa kenan, ashe in ina so a kiyaye min mutunci na sai in kiyaye maka naka. Yawa to kaga na kiyaye nawa, don in ban taba mutuncin ka ba kai ma ba za ka taba nawa ba. Shine wal hurmatu qisasu, ko wai larabawa suke wani usulubin su suke cewa wai al-qatlu anfalil qatli, wai kisa shi yake kore kisa, da Allah yake cewa wa katamna alaihim annan nafsa bin nafsi, mun rubuta wa ƴan bani Isra'ila duk wanda ya kashe dai za a rama a kashe shi. Mun gane ko ana wato ana ramuwa idan ka kashe mutum kai ma sai a kashe ka. Sai suka ce wai al-qatlu anfalil qatli, wai kisa shi yake kore kisa. Yanzu in ina jin tsoron za a kashe ni, yanzu ba zan kashe ka ba. In ban kashe ka ba to yanzu kamar na kiyaye kaina ne, ban kashe kaina ba, domin kashe ka shi zai jawo a kashe ni. To yanzu kashe ka kamar na kashe kaina ne, saboda zai jawo a kashe ni. To amma in ne na bari ban kashe ka ba to ni ba kamar na raya kaina ne. Saboda haka Ubangiji ya ce inna Allaha al-afuwwu ghafur, lalle Ubangiji mai rangwame ne mai gafara ne. Zalika, wannan taimakon da Allah zai yi wa waɗanda aka zalunta, bi anna Allaha yurjil layla fi an-nahar, domin Allah yana shigar da dare a cikin rana, yurjil nahara fi layli, yana kuma shigar da rana a cikin dare. Kowanne zai shiga dan uwansa, wani ya karu wani ya ragu. Wannan yana nuna alama ne na kudrar Ubangiji. Karma wani kafiri ya ce ai ba wanda ya isa, to Allah mai iko ne, ai yana ma daga cikin ikonsa ya dauki dare ya nitsa a cikin rana, ya dauki rana ya nitsa wato a cikin dare. Sai Ubangiji ya nuna girman ikonsa, ba ma taimaka ma wanda aka zalunta ba, ai ga wani babban aikin da ba wanda ya sai ma sai Allah, shine wato ya shigar da dare a rana, ya shigar da kuma wato rana a cikin dare. Allah ya ce wa anna Allaha sami'un, Allah yana jin addu'ar ku muminai, basirun kuma yana gani, wato yana ganin ku a cikin ayyukan ku na imani, yana kuma kallon lokacin da aka zalunce ku, kuma zai amsa muku addu'o'in ku. Zalika, wannan taimako dai har yanzu, bi anna Allaha huwal haqq, Allah ya yi muku alƙawari zai muku shine, domin Allah shine gaskiya tabbatacce. Wa anna ma yad'una min dunihi, amma kafirai abinda suke kira suke bautawa koma bayan Allah, huwal batilu, su ne gumaka kenan. Huwal batilu, wannan wato ƙarya ne. Albatil shine abinda zai gushe, wa'annan gumaka da suka rike su iyayen giji abu ne wanda zai gushe, ba su da amfani. Wa anna Allahu al aliyu, Ubangiji kuma shine madaukaki akan komi da ikonsa. Al kabiru, shine kuma wato mai girma. Alladhi yasgaru kulli shay'in suwa, komi a kasa yake banda Allah ba, komi ya kaskanta wato in banda Allah ba. Saboda haka Allah shine madaukaki, shine kuma wanda yake wato mai girma. Alam tara
alam tara anna Allaha anzala min as-samai ma'an,
na'am,
yusbihu al-ardu wa nakhla, inna Allaha la'alimun kabir.
Ubangiji yake cewa alam tara, shin ba ku sani bane anna Allaha anzala min as-samai ma'an, Ubangiji shi ya saukar da ruwa daga sama, ruwan sama. Fatusbihu al-ardu mukhdaratan, sai kasar ta waye gari tayi koriya gaba daya, aka danna mamakon ruwan sama. Sai kaga lum yan kwanaki kadan kasar ko ina ta zama koriya, shine tsire duk za su fito, wato wannan yana nuna maka alamomin ikon Allah. Inna laha latifu, lalle ubangiji mai taushi ne ga bayinsa wajen fitar musu tsoro a dalilin ruwan sama. Na'am.
Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, wa inna Allaha la huwal ghaniyyul hamid.
Inna Allaha latifu, lalle ubangiji mai taushi ne ga bayinsa wajen fitar musu tsoro a dalilin ruwan wato ta hanyar zubar ruwan sama. Khabirum, mai ba da labari ne cikin abin da yake zukatan wato bayi, wato a lokacin da kuma aka samu jinkirin ruwan sama. In an samu jinkirin ruwan sama, kuma mutane kowa ya ta kuka, kowa ya ta kuka, in ruwan kuma ya zo sai ka ji tsit, kowa kuma ya koma kama hidimarsa a gonarsa. Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, a dukkan abin da yake cikin samai na Allah ne, wa ma fi al-ardi abin da yake cikin kasa ma duk na Allah ne, ma'ana ala jihatil mulki, Allah duk shi ya mallaka. Wa inna Allaha la huwal ghaniyyu, lalle ubangiji shine mawadaci ga barin bayinsa. Allah baya bukatar komai a gurin kowa, amma kowa yana bukata a gurin Allah, kowa yana bukata a gurin Allah, amma Allah baya bukatar komai a gurin kowa, shine la ghaniyyu. Allah cikakken mawadaci ne, alhamid, abun godiya ne na auliya ga masoyansa. Alam tara
anna Allaha sakara lakum ma fi al-ardi wa al-fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a ala al-ardi illa bi idhnihi inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim.
Ubangiji ya ce alam tara, har yanzu kai mai karatu ko mai sauraro baka sani bane anna Allaha sakara lakum ma fi al-ardi, ubangiji shi ya hore muku duk abin da yake cikin kasan nan, na daga dabbobi wa'inda ba za ku iya sarrafa su an ba dan Allah ya ga dama ba, ba za ka iya tinkaran bijimi ba, ba za ka iya tinkaran wato koda wani babban rago ne, ba za ka iya kama shi ka daure shi ba, balle abin da ya kai raƙumi wato da sauran dabbobi. Na'am. Wato ubangiji shi ya hore muku wal fulka, shi ya hore muku wa jirgin ruwa, za ku shiga asufun kenan, jirgin ruwa kwale-kwale za ku shiga ku zuba kayan ku kuma ba zai nitse ba. Allah shi ya hore muku ya muku wannan tai da ruwan ba zai nitse ba, amma kana jefa allura a cikin ruwa hita nitse, amma katin jirgin ruwa zai hada lodi da jama'a da komai a cikin sa, kuma wato ba zai nitse ba. Tajrifil bahri, tana gudana a cikin kogi, wato za ku shiga za ku dauki kaya bi amrihi da umurnin Allah. Wa yumsiku samaa, ubangiji shi ya rike sama, an taqa'a alal ardi, bata fado akan kasa ba, rufin ta bai fado ba duk wannan shekarun da aka dauka tun daga halittar ta, wato bata fado ba, wato Allah shi ya rike ta illa bi idnihi, wato balata halaka ku ba, wannan ko bai Allah bai ce ta tsaya ba sai da izinin sa. Inna Allaha binasi la raufur rahim, lalle ubangiji mai tausayi ne, mai jin kai ne wato ga mutane da ya hore musu dabbobi kuma ya rike musu sama bata fado akan su ba. Na'am.
Kullu ummatin ja'anna man sakahum nasibun, fala yunazi'unnaka fil amr wa da'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim.
Tabiana.
Wa in jadaluka faqul Allahu a'lamu bima ta'malun, Allahu ya'lamu bainakum yawma al-qiyamati fima kuntum fihi tahtalifun.
To ai ce ga ko to alhamdulillah za mu tsaya nan. Malam ya cika mana lokacin da karatu. Za mu in mun dawo darasin mu na gobe za mu tashi daga alam tara. Anna Allah sakara lakum ma fi ladhi ko aya ta 65, akan ta za mu tashi insha Allah. Za mu dan dawo baya domin mu dauki maganganun gaba daya. Abinda muka fada daidai, muna roƙo Allah kar ba mu ne ba mu lada. Abinda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana.